当我妈婆成为自己不把戏走眼了当夜里的当我那当夜里的不把我读把家的外
masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida wanda ke tabo muhimman batutuwan da suka wakana a kasashenmu na Afirka musamman ta tsakiya da ta yammaci. Sule Mumuni Barma ni zan jagoranci wannan shiri da ke samun bakuncin wasu zaratan yan jarida Ibrahim Musa editan jaridar La Rue de l'Histoire Info da Amma Musa dan jarida a Radio Amfani Zender da jaridar L'Eclosion. Amma barka da raka.
Barka Suleiman. Barka sauran masu sauraro.
Aji Ibrahim barka da shigowa shirin.
Barka Suleiman.
To kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka riga suka ji shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya zargi shugaban Najeriya da karbar kudade daga Emmanuel Macron da nufin baiwa Faransa damar kafa sansanin soja a jihar Borno a ci gaba da yunkurin haddasa hargitsi a Niger, zargin da gwamnatin Najeriya ta yi watsi da shi. Kuma wannan na zuwa a ƙasa da mako guda bayan da ministan harkokin wajen Niger Bakariya Osangare ya gayyaci muƙaddashiyar jakadan Najeriya domin sanar da ita cewa suna zargin Najeriya da haɗa kai da maƙiyan Niger domin haddasa tashin hankali. Wannan na daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankula a yanzu haka. Ibrahim, bari mu fara da kai, wai ya za a iya fassara wannan turka-turka ta tsakanin Janar Chani da Bola Tinubu?
Wannan ya ɗauko asali ne tun daga yin mulkin da ya wakana a ƙasar Niger, abinda kuma yasa a kowane lokaci Niger take a fusace shi ne takunkumi mai nauyi wanda ƙungiyar ECOWAS da shi Bola Ahmed Tinubu ke jagoranci suka kakaba ma Niger. Daga nan ne ai abun ya taso, inda kake ganin tsakanin Niger da Nigeria babu sassauci. Ummal aba'isa duk abin da ke wakana a yau daga can ne ya taso.
To amma kana ganin kamar shi wannan waɗannan kalamai na General Chani, musamman zargin nan dai da yayi wa Bola Tinubu, kamar za a iya ɗaukan su cewa lalle akwai wasu hujjoji da za su iya gaskanta wannan al'amari?
Wanda ya fito yayi wannan kalamai shugaban ƙasa ne, kuma ya kusanta bayanai ne waɗanda suka samu na asiri, bayanai ne waɗanda suka samu ga mutane waɗanda suke kamowa dangance da wannan yaƙi da ake yi na ta'addanci da sha mutane kai.
Komandodin 'yan ta'adda.
Komandodin 'yan ta'adda. Ni kuma ina ganin shugaban ƙasa ba zai fito ba ya yi magana wadda baya da fusha a gare ta.
Amma yaya kai kake kallon abin?
Abin ne da ke nuna cewa da waɗannan gungunan ƙasashe guda biyu na su IS da ECOWAS sun kai matakin da watakila zai wuya a dawo a sasan ta tsakanin su, kuma ya kai mataki da babu wanda ya yarda da wani cikin su. Shi yasa kake ga irin wannan zarge-zarge suka yi yawa, wanda kuma shi bannan da ya bada shugaban ƙasar jamhuriyar Niger ya bada tunayen garuruwa da wajaje har ko inda ma ya bada bayanai da ake amfani da su a fannin nazarin kwancin ƙasa don a tantance wuri, wanda kuma duka ina da rinza abin da ya saura gare mu na mu an jarida da kuma su mutane na wannan kasashe guda biyu na su da su diba irin wannan bayanai da ya fara, duk da cewa yawancin waɗannan yankuna yankuna ne da suke karkashin ikon 'yan ta'adda, ko kuma wanda su ta'adda suke yin abubuwan da suka ga dama a kai. Ya kamata daga dukkan bangarorin guda biyu a rinka taka tsantsan domin dukkan yanda take zuwa ta dawo ba waɗannan al'ummomi guda biyu da ake ma, kuma a halin yanzu dai su waɗannan al'ummomi kansu a aiki waje guda. Kenan ina ga dukkan bangarorin biyu ya kamata su yi takantsan, saboda kalaman da shugabanni ke yi a wannan ƙasashe suka iya yin asiri dangance da wato alaƙa da ke da kwai tsakanin al'ummar ƙasashen guda biyu.
Waɗannan zarge-zarge na zuwa a wani lokacin da wasu ƙasashen ana zargin manyan shugabanni da hannu a wannan yanayi na tashe-tashen hankula da ake ciki.
To ai in ka lura, ni ina ganin duka babban matsalar ita ce ƙasar Faransa, kuma ita wannan ƙasa ta Faransa idan ba a yi ba hankali ita za ta samu su amma su gurin su so ne suke zaɗa mu mu shiga rikici da juna ko mu shiga cikin juna har ya kai inda ci gaban da muke nema na kasashen mu ko cin moriyar arzikin karkashin kasa na kasashen namu ya zama muna abu mai wahala kuma in ka lura dukkan matsalar inda ta taso da gaskiya ko babu gaskiya irin kawance na kuddagul da wannan shugabannin kasashe take kullawa da kasar Faransa wanda ita kuma kasashen mu suke daukar ta a matsayin makiya su ne duka suka kawo wannan abin kiran ya kamata mu a Afirka a jimilce mu yi nazari mu gani ina waɗannan abubuwa za su iya kan mu muradin mu ko muradin al'umma
akada araya suna anan babu bambaya jarida
to barkamu da sake dawowa ana cikin wannan kace nace na tsakanin Najeriya da Niger kungiyar sai da yawo ta fitar da sanarwa wacce a ciki ta bayyana takaici akan zarge-zargen da Niger ke yi wa wasu kasashe mambobinta domin ba idan Najeriya shugaban na Niger ya zargi Benin da Cote d'Ivoire da hada kai ita ma ko kuma kasancewa ɗan amshin shatan Faransa a yunkurin ita gwamnatin Emmanuel Macron na ruguza al'amura a kasashen yankin AES. Ibrahim me ka fahimta kai ka karanta sanarwar nan ta Sidiyawu?
Sidiyawu a cikin wannan sanarwa ta naga inda ta fito ta nuna kamar bai kamata ba ana irin wannan zarge-zarge tsakanin kasashe inda mata ce bai kamata ba a dora zargin Nigeria ita da tana ɗaya daga cikin kasashe waɗanda ke ba da himma ta ƙoƙarin a kawo zaman lahiya a cikin yankin Afirka ɗin ma. Sannan sai kuma daga ta yi zancen inda take kira ga shugabannin kasashe ko in ce da shi shugaban ƙasa na Niger da su daina irin waɗannan kalamai waɗanda suna iya su kawo wata illa a cikin waɗannan ƙasashe. A taƙaice dai CBO ta ɗauki ɓangaranci su dai cikin zarge-zargen da aka yi ba a tsaya ga ƙasashen CBO ba kawai an tsaya ga ƙasashe hawa da ba cikin yankin Afirka ta yamma na ɗai. Sannan na biyu kuma shi shugaba ya zargi har ƙasashe waɗanda ba masu cikin nahiyar Afirka. Sannan na uku ita Niger ɗin ga da Mali da Burkina Faso sun ma bar CDAO din. To daga inda ko aka ce sun bar CDAO din kenan kamata ya yi a ce abin da ya shafi CDAO CDAO ya shafa abin da ya shafi kasashen AES kasashen AES ya shafa Nigeria da Niger mu ba mu hatan mu ga an ci shugabannin kasashen mu suna sa'in sa irin wannan tunda sanin kowa ne da ya zamana AES din da ya zamana CDAO din waɗannan kasashen biyu sun fi ko waɗannan zama kusa ga juna an fita a CDAO ana cikin CDAO ba ka iya raba ɗan Niger da ɗan Nigeria zumunta ta haɗa ta yin zumuntaka arme ya haɗa kasuwanci kuma ya haɗa kenan ya kamata a ce ana sara ana dibin bakin gatari mutane mai da hukai kansu cikin kube a nemi maslaha tsakanin waɗannan kasashen biyu.
Amma idan ka hankalci wannan kace nace na tsakanin Niger da Nigeria kuma ka karanta sanar wannan ta ECOWAS ba za a iya cewa ba kamar akwai alamun kungiyar AU tarayyar Afirka ta yi kwance da kaya.
Tabbas ai an kadi ba tunda aka shiga wannan rikici na ƙasar jamhuriyar Niger ita tarayyar ta Afirka me tace duka wanci ba maganganun da ta yi in ka lura ta meka goyon bayan ta ne ga ita kungiya ta ECOWAS akwai wani abu da ya kamata mu fita ne su lura da shi kuma a cikin kalamai da ake a bangarori guda biyu kun lura kasashen AES wanda suke zargi wasu 'yan shugabanni ne a cikin kungiyar ta ECOWAS in ka lura kasar Togo misali ai kasashen AES su da matsala da kasar Togo misali kenan wannan matsala ce wadda za a iya cewa ta shahi shugabannin wadda kuma ita ce watakila take neman kassara ita wannan kungiyar ta ECOWAS kuma ya kashi wannan shugabannin su yawanci kasashen AES sun zana su shugaban kasar Najeriya Tinubu da shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara da shugaban kasar Benin Patrice Talon su ne shugabannin kasashen AES ke zargi da neman sabula taita wannan kungiya da kuma neman a yi amfani da ita da kasar Faransa, kuma irin alaka da ake gani da bata tauya ba tsakanin kungiyar ta ECOWAS da kasar Faransa suna taimaka wajen tabbata wannan zargi. Kenan ni a ganina ba ma kungiyar tarayyar Afirka ba, duka har kungiyar majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya sun yi sakaci bisa kan wannan abu, wanda watakila ake ɗaukan shi da abu ne wanda bai shafi tafiyar duniya ba, shi yasa ake saka sakwar shi, wanda kuma idan ba a yi ba hankali zai iya zama babban matsala da kowa zai yi da na sanin cewa da an shigo tun da wuri da an magance sa.
To ina ga nan za mu dakatar da wannan shiri wanda shi ne na ƙarshe a shekarar nan ta 2024. Muna fatan Allah gwada mana shekarar 2025 lafiya kuma ta kasance mai dimbin alkhairai gare mu, shari kuma Allah ya kare. Bakin shirin dandalin yan jarida na wannan mako daga nan jamhuriyar Niger sun hada da Amma Musa, dan jarida a gidan rediyo Amfani da ke Zandar, haka kuma marubuci ne a jaridar L'Eclosion, da Ibrahim Musa, babban edita na jaridar La Rue de l'Histoire Info. A madadin su da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku, Allah ba mu alferin sa sai wani shikon insha Allah. Assalamu alaikum.
Dan uwa na dan jarida, ba gudu ba jada baya.